بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود غدية سبت إلى الله سبحانه وتعالى لساك هذا معلن سفيا تا أصبر ليق وتن ذو القاعدة الشكرة تدبو لأجد لحدود سلاة لحدود تهجر المنزل الله صلى الله عليه وسلم واندي دي دي دا بقي قوتن ترى الشكرة تدبو بيود بو مشاوك اللساف ميلادية ذا متاش يو الدرس سمو نا أربعين دا أكو اللتاف الفرقان أربعين دا أكو نكو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية ما كنت يقبات من سياء عند مالم كتوى وتمالا صالح علي الشيخ أشاره نسفو من نمكي عند كتوى وهذا النور هو الفراسة ما ينعي مقانا أكن أبند الله سبحانه وتعالى يكي هولي ومتين إن يازم يأي إيماني كمينة لسؤولان الله to ya Allah na hore masa damar bambance tsakanin gaskiya da ƙarya kuru kuru su bayyana gare shi ba za su goye ba to shine yake ya kawo mana aya ta ƙarshe inda yake cewa Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku yi imani dan wato ku imani kuma ku ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku suka yi imani ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wato ku bi dokokin sa sannan ku yi imani da manzansa manzannan nasa wato sallallahu alaihi wasallam in kun yi waɗannan abubuwa biyu da imani da tsoron Allah to Allah zai ba ku kiflaini min rahmatihi nasibaini wato rabo guda biyu daga rahamar sa kuma sannan ya sa muku wani haske da za ku yi tafiya da shi wannan haske da za a sa maka kai tafiya da shi dan ya baka ikon sanin inda kake takawa da kafarka ka gane abin da yake daidai da abin da ba daidai ba to shine sai yake cewa wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum sai malami yake cewa wa hadha an-nuru wannan haske da Allah ke nufi a wannan aya yace huwa al-firasa shine abin da ake ce ma firasa firasa shine a Hausance zamu iya cewa abin da ake nufi da shi shine wani ƙarfin hangen nesa da tunanin wani abu da ba bayyane yake ba amma mutum ya hange shi ta hanyar lura mai ƙarfi ko kuma ta hanyar wato wani ilimi dai da Allah madaukaki zai kimsa wa mutum nan ya kawo mana su ya kasa kashi uku kuma insha Allah muka karanta tafsirin da ya kawo mana za mu fahimci me yake nufi da kuma misalan yace wa qawluhu alayhi salatu wa salam da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi sai fasara wannan aya da wannan hadisi wannan hadisi shine fadin manzo ko kuma wanda aka dangana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku ji tsoran ku kiyaye firasar mu'mini wato hangen mu'mini da wato hasashen sa fa innahu yanzuru bi nurillahi domin ko shi mu'mini yana kallo ne da hasken Allah nan ba nufin haske na zatin Allah ma'ana yana kallo da hasken da Allah yake sa masa kamar yadda Allah madaukaki ke fadi a wannan aya da muka karanta cewa wa yaj'al lahu nuran tunda ya ce wa yaj'al lahu nuran zai sa masa wani haske ba a nufin lalle zama haske ne na zatin Allah amma haske ne da Allah subhanahu wataala zai sanya wa mutum dan ya taimaka masa wajen bambance inda yake tafiya ya gane gaskiya da ga abin da ba gaskiya ba to shine sai yake cewa al-firasa qasamaha al-ulama ila thalathati aqsam malamai sun kasa firasan nan zuwa kashi uku amma kafin nan shi wannan hadisi kamar da muka ji shi hadisi ne wanda malamai sun yi magana akai shi dai al-imam at-tirmidhi ya rawaito shi daga hadisin abu sa'id al-khudri kuma ya ce hasan ne kuma ibnu taymiya ya ambace shi a littafansa da yawa ba iya wannan littafin ba ina na asim majmu'ul fatawa min hajjus sunna wurare da yawa ya amfani da hadisin dogaro da tahsinin da Tirmidhi yayi ya gamsu da wannan yakan dauka hadisin ingantacce ne amma malamai da suke bincike akan hadisin sun ce hadisi ne da'ifi musamman Malam Nasiruddin Albani a silsilarsa ya ambato hanyoyin hadisin akwai daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri daga hadisin Abu Umama al-Bahili akwai hadisin Abu Huraira da kuma Abdullah ibn Umar da kuma Thauban duk waɗannan an ruwato amma babu hanya daya da ta inganta ita hanyar Abu Sa'id al-Khudri akwai wannan Atiya al-Awfi a cikin Atiya al-Awfi kuma malamai sun hadu akan cewa da'ifi ne kuma mudallis don haka hadisin dai bai inganta a dangana wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan kenan amma abin da ya shafi kasa ita firasa zuwa kashi uku mu karanta mu ji ita firasar gaskiya ce akwai ta ban sani ba ko ku bari sai mun karanta misalan da ya kawo mana la'alla bayanan zai fifita har a fahimce ta na farko yace firasatun khalqiyatun riyadiyatun ita ce ta farko firasa wadda take ta halitta wadda kuma takan samu ta hanyar wato ko ba za ka ce motsa jiki ba ma'ana tunani mai zulfi domin riyadiyya duk da ana kiran mathematics da sunan riyadiyyat a larabci ko shine sunan mathematics abinda ake nufi duk wani abu da zai sa wasa kwakwalwarka ya kai ka ka gano wani abu ana ce masa riyadiyya wato kwakwalwarka ta yi aiki ta motsa ta yi tunani ta kai ta kawo akan wani abu har ta kai ga wani sakamako wannan riyadiyya ce yawa ba a nufin riyada waccan ta motsa jiki yawa to wannan ita ce firasa ta farko wadda ta halitta ce ba ta ɗabi'a ba ana amfani da halitta ne don a gano ɗabi'a ga misalai ne ya kawo mana yace hadhihi alfirasatu hiya allati kutibat fiha almu'allafat wannan nau'in na firasa ita ce wadda aka rubuta littafai a kanta ake magana akan firasa duk inda kaji malamai sun ce firasa firasa to wannan suke nufi har sun fassara wasu ayoyi na alqur'ani da wannan firasar ibnu qayyim a cikin littafin sa at-turuqul hukmiyya na taba ba ku labarin sa wani lokaci yana da littafi mai suna at-turuqul hukmiyya inda muke cewa yana da kyau duk mutumin da Allah ya hore masa yin alƙalanci ya zama ya mallaki littafin nan ya karanta shi zai taimaka masa wajen yadda zai yi dabarun yin alƙali a kotu har ya kawo labarai na wani bawan Allah ko Iyas ibn Muawiya ne ina jin yana cikin mashhuran alƙalai a tarihi da kuma yadda Allah madauki ya hore masa irin wannan abu na firasa yana da wata dabara ta iya gane mai laifi daga kallon idansa wannan ba ilimin gaibi bane Allah ne ke sawa mutum irin wannan natsuwa yana kallon idan mutum zai hango cikin mutum maganar da mutum yake ana gane ƙarya yake ka san ana gane wannan to wannan kuma dama Allah madauki ya faɗa mana cikin alqur'ani yakan yi a ƙarƙashin faɗin Allah madaukaki inna fi zalika laayatin lilmutawassimin wannan haƙiƙa aya ce ga masu bin alamu malamai wasu sun fassara wannan mutawassimin din da masu bin asima sima shine alama waɗanda suke gane abubuwa ta hanyar alamarsa to sai suka fassara wannan ayar da cewa masu firasa ake nufi mana aya ce Allah madaukaki ya sanya ga wanda Allah ya hore masa saurin gane abu ta hanyar irin wannan zarangwana da kokarin tunani da Allah ya hore masa aka da fatan mun gane haka nan fadin Allah madaukaki da yake cewa falata'rifannahum bisima fala'araftahum bisimahum fala'araftahum bisimahum kuma zaka san su da alamunsu alamarsu inna malamai suka ce daga cikin su akwai abinda ake nufi shine firasa ma'ana suna da firasa mai karfi da sukan gane al'amura ta hanyar lura da su da kuma duba da su wallahu alam amma dai malamai sun yi rubuce-rubuce masu yawa akan wannan harka da ake ce ma firasa kada mutum ya fassara ta da cewa wani abu ne na ilimin gaibi amma dai basira ce da Allah yake horewa mutane ko mu a cikinmu nan dan adam za ka ga akwai wanda Allah madauki ya horewa saurin gano abu kuma sau da yawa in ya faɗa sai ga abin haka yake akwai wannan ko ba a san to wannan harka ce ta firasa ɗin to yace shine wanda aka rubuta littafai allati tusamma kutubal firasa wanda ake kiransu littafai na firasa ya'ani yastadilluna bil khalqi ala al khuluqi wato mutane suna kafa hujja da halitta akan ɗabi'a su dubi halittar mutum yadda Allah ya gina shi sai su ce mai irin kaza ko mai halitta iri kaza galibi kana samun sa da hali iri kaza saboda kawai kallon halittar gashi sai yastadilluna bil khalqi ala sifati wannan maimaitawa ne wato suna kafa hujja da su kuma lura da halittar mutum yadda Allah ya gina shi akan siffofin da yake da su su ce yana da siffa kaza sakamakon halittarsa kaza yastadilluna bi sifatil aynaini misali sukan kalli idan mutum ala zakaihi su gane cewa wannan yana da kwakwalwa ko ba shi da kwakwalwa ta hanyar wato irin idansa ana wannan shi ma min adamihi ko kuma a ce wannan ba shi da kwakwalwa in suka ga idansa haka yake garma garma yastadilluna bi kibarir ra'si wannan kuma mashhuri ne shi ma abun mutane ne kai na shajin wasu suna fadi suna lura da girman kan mutum girman kai ba na hali ba girman halittar mutum in mutum yana da kai babba Allah mai ya bashi kai mai fadi to wasu malamai suna kallon wannan ko kuma masu ilimin firasa suna cewa ana gane mutum yakan samu kwakwalwa idan yana da kai da yawa mana kansa babba ne za ka ga mai karamin kai kukin sosai ba safai akan sami kwakwalwa da yawa a gunsa ba wannan duk yana cikin ilimin firasa ana samun sabani ba ko ba lalle ya zama haka ba za ka samu wani kansa karami ne kuma yana da kwanya yana da fahimta amma suna cewa galibi in ka ga mutum kansa babba ne to Allah na hore masa kwakwalwa ana kuma samun sabanin haka yawa kowa nan in ka tambaye shi zai iya kawo maka wannan din zai iya kawo maka wannan ya san wani kansa babba ne yana da kwakwalwa ya san wani kansa babba ne kuma ba shi da kwakwalwa ya san wani kansa karami ne kuma yana da basira wani kuma ba shi da ita da haka dai ba wai dalili ne da akan kafa hujja da shi a matsayin yin hukunci ba amma yana taimakawa mutum wajen gane wani abu mun gane insha Allah yawwa to shine sai ke cewa yastadilluna bi kibarir ra'si an kamata sai ala zakaihi min adamihi tunda istidlali ala ne take ta'adiya da shi sukan kafa hujja kuma da girman hajimin kan mutum akan cewa yana da kwakwalwa ko ba shi da kwakwalwa yastadilluna an sa'ati sadri haka nan kuma sukan iya gane wato girman kirjin mutum in mutum mai kirji ne babba mai fadi a halittarsa sukan gane cewa ala hilmihi yana da haƙuri mutum mai kirji babba to yana iya shanyewa duk da kun ga sunan abin ne dama mashhuri ne cewa idan mutum ana cewa sa'atus sadr shine fadin kirji tare da cewa a larabce ba ana nufin hajiman ba da hajimin mutum ya zama babban kirji ne da shi a halitta ya zama lalle yana da haƙuri to amma malaman wannan bangaren sukan yi amfani da wannan din don su gane haƙurin mutum sannan yake cewa an hilmihi wa adami hilmihi ma'ana a gano haƙurinsa ko rashin haƙurinsa sannan yake cewa har yanzu istadilluna bi wafarati jismihi suna kafa hujja da yawan jikin mutum in mutum ya zama babba ne haka sosai mai jiki sosai shi ma ala kaza wa kaza su gane cewa yana da wata ɗabi'a kaza ko ba shi da ɗabi'a kaza wannan kuma idan ka buɗe halittar jikin mutum baki ɗaya za ka samu wani abu da galibi ake samunsa na hali ta hanyar wani abu da Allah maɗauki ya horewa mutum a halittarsa ma'ana a ce mai baki babba yana nuna yana da kaza mai ido mai faɗi ko mai gira kaza shi ma galibi yana da hali kaza duk waɗannan a wannan gefen suke shiga a babin abin da ake kira firasa har ya shiga bude ce yastadilluna bi taqati'i wajhihi har yanzu yanke-yanken fuska ma'ana tsage-tsage ko layi-layi da ke fita a jikin fuskar mutum shi ma ana ganewa wani abu na halinsa ta hanyarsa bi ardi jabhatihi haka nan faɗin fuska ko goshi za ga wani yana da goshi mai faɗi yace shi ma akan gane wata ɗabi'ar ko wani halin da wannan faɗin goshi bi shumuhi anfihi haka ne yanzu idan mutum hancin mutum mai tsawo ne ko mai faɗi sosai shi ma yakan nuna wani hali duk malaman sun faɗa a cikin littafansu nan ya gama kawo misalan ne sai kawo kawai abubuwan da aka kafa hujja da su ko bai kawo halayen da kowanne ɗaya daga ciki aka samu din ba haka nan bisa a ce wajhihi mutum mai fuska ne mai faɗi shi ma akwai abin da ake ganowa na halinsa ya ce bi tsuli wajhihi sun fuska kuma ba faɗi ne da ita ba tsawo ne da ita shi ma akwai abin da ake ganowa na ɗabi'arsa ko halinsa ya ce ila akhirihi zuwa dai ƙarshen irin waɗannan abubuwa in ka karanta littafin malaman wannan abun zai bayyana gare ka ina jin kun fahimci abun yace hadihi wannan irin firasa din ullifat fiha muallafatun kathira an rubuta littafai da yawa akan wannan bi launi sha'ri haka nan ta hanyar abin nan launin gashin mutum shi ma ana gane wata dabi'a ya saki dawa kuma misalai yace bi launil aynaini da launin idan mutum kaga musamman fararen mutane za ga wasu idan su fari da baki kamar na kowa da kowa wani kuma za ga shudi ne wani kuma ja da makamancin irin waɗannan to wannan shi ma wasu suna kafa hujja ko istidlali da shi wajen gane halin mutum da ya siffantu da wani daga cikin irin waɗannan yace ala sifatin suna kafa hujja da shi akan wasu sifofi yace hadal ko ala sifati hadal muttasif bi tilka sifat wato su gano sifofin wanda ya siffantu da waɗannan sifofi da aka ambata na jiki yace fa hadha an-nau'u wannan nau'i wa hiya al-firasatu al-khalqiyya wannan irin nau'in na firasa ta halitta yace hadhihi raji'atun ila tajaribin nasi wannan yana komawa ne zuwa ga experience din mutane wato gogewar su a rayuwa da yadda suke fahimtar mutane da halaye dan yanzu kamar wancan bawan Allah Iyas ibn Muawiya da ake fadi abubuwan sa akwai ban mamaki sosai ka karanta kissoshin da Ibn Qayyim ya kawo a cikin wannan littafi zaka ji dadin wasu labarai akan sa yadda za a shigo masa da mai laifi da yadda zai kalle shi da wata tambaya da zai masa sai ka ji da kansa ya faɗi laifin shi yayi saboda kawai wani abu da ya gani a jikin sa ko ta halin ko dabi'ar jikin irin waɗannan ko kuma wato motsin da ya ga yana yi ko makamancin waɗannan abubuwa akwai dai misalan in sun tabbata daga wannan bawan Allah to misalai ne masu ƙarfi sosai to sai yake cewa minha ma huwa haqqun waɗannan abubuwa akwai abin da yake gaskiya ne a ciki wa minha ma huwa batilun akwai kuma abin da yake ƙarya ne ba haka yake ba yawwa yace kadhalika ma fiha haka nan abin da ke ciki la yajuzu an yu'tamada bi itlaqihi bi halatta a dogara da shi kawai a ce duk wanda aka ganshi da babban kai to kaza bane domin za a iya samun sabanin haka kamar da muka bada misali ko da haka ba abinda za a dogara da shi bane misali a ce alkali yana zuwa kuma ya kafa hujja da wannan ya hukunci amma zai iya amfani da shi ya tabbatar da laifin mai laifi ko kuma mai laifin shi ya faɗi laifin sa yau amma ba kawai ya zama wannan din shine abinda zai nuna cewa tabbas mai laifi yayi laifi ba wannan yace bi halatta a dogara da wannan wajen bada labari akan mutum ba yace kadalika la yuraddu bi itlaqihi haka nan kuma ba a yin watsi da shi kwata kwata ba a cewa ba a amfani da shi domin halitta ce ta dan adam da Allah madaukaki yayi masa kuma wannan halittar gurgudan bambantarta gurgudan bambantar halayen da ake samu na dan adam yace li anna fihi ma huwa min haqqin domin kuwa akwai abin da ke cikin sa na gaskiya yace wa min al-ulama'i man kana yadlu fi mithli hadhihi akwai malaman da suke wuce iyaka sosai a misalin irin wannan kana ya'tamiduha fi mithli hadhihi kana ya'tamiduha yana dogaro da shi kawai daga ya samu kaza sai ce ai da matin da annabi ya ce ittaqu firasatil mu'min kawai sai ka amfani da wancan hadisin duk da bai inganta ba sai kuma ya kawo wani abu a wani babi ya dogara da shi to asalin wannan ba a dogaro da shi sai ce mithlu ma yuzkaru ga misali nan yace misalin abinda ake ambata wa huwa sahihun anhu kuma ya inganta ani shafi'i daga al-imamu shafi'i rahimahullah mun san dai al-imamu shafi'i muhammad bin idris shafi'i wanda ya rasu 204 babban malami da ake dangana mazhabar shafi'i ya gare shi yace fa innahu ta'allama hadha an-naw'a min al-firasa malamai suna cewa al-imamu shafi'i ya koyi wannan karatun sosai na firasa ya karanta littafan firasa ya kuma fa'idanta da su wa aksara fiha jiddan an ce har ya yawaita amfani da ilimin firasar a cikin mu'amalolin da yake da mutane hatta rubbama har zai iya yiwuwa usturiya la ushay za a iya zuwa a siyo masa wani abu wata rana ana cewa wata rana ya aika a siyo masa wani abu da aka siyo abun min ahadin daga wani mutumi aka je kasuwa shi da Allah aje a siyo masa wani abu da ake ci aka je kasuwa aka siyo masa fasala an sifatihi da aka kawo masa sai ya ce a wurin wa aka siyo sai aka ce wani mutumi ne wani sai ya ce ya sifarsa take shi wannan mutumin aka gaya masa ai sifarsa kaza ne da kaza da kaza ga yadda sifarsa take to da aka gaya masa yace farubba ma lam yat'am at'am li ajli sifatihi ana ga masa ana samu wani lokaci da zai ce ba zai ci abincin ba tunda an siyo ne a wurin wani mutumi mai sifa iri kaza ku gano nan saboda yayi amfani da wannan ilimin al-firasa al-khalqiyya wajen tunanin cewa lalle la Allah halin wannan mutumin shine kaza kila idan kafa hujja ne da cewa mai hal mai sifa iri kaza a halittarsa to kila ya zama mai wadari kila ya sa maka wani abu mara kyau ne algushi a cikin kayan abinci sai ce shi ko mai wannan sai ya amfani da wannan abun ya ce ba zai ci abin nan da aka siyo ba daga wannan irin mutumi to kaga wannan ai an zulfafa sosai mun fahimci wannan to shine yake fadin cewa an dangane wannan daga al-Imam Ash-Shafi'i har yake cewa kuma abun ya inganta daga gare shi da Allah malam ya yi bincike akan abun kuma ya samu haka yawwa sai ce na so a ce na bi tarjumar al-Imam Ash-Shafi'i to ban samu lokaci ba shi yasa amma in Allah ya sa kun tuna mun zan bincika sai mu ga yadda abin yake duk da ba za mu ƙaryata malam akan wannan ba amma la'allah mu samu abin da zai ƙara ƙarfafa mana cewa eh tabbas akwai abin an ka duba kuma littafin tarajim na malamai zaka samu cikakken labarai da ma akan su to shine sai yake cewa arsala khadimahu wata rana shi al-Imam Shafi'i ya aiki hadiminsa marratan fa qala lahu sai yace da shi an yastari lahu ba'd al-buquli ya siyo masa wani abu na kayan mabunkusa kasa ake ce musu Hausa dan ana nufin khudrawat shine shi yani ba'd al-khudrawat kayan marmari wannan vegetables su ake ce ma khudrawat da larabci yawa kayan ganye tumatir da makamantan waɗannan to ya tura shi je siyo masa wannan irin kayan gwari kuke cewa ko ko da ke kayan gwari ne kullu lemo da ayaba ko to da su dai waɗannan faƙala sai ya ce mimman ishtarait wurin wa ka sayo wannan kayan ƙala min rajulin sai ya ce daga wani mutum ne ya ce ma sifatu me sifarsa ƙala kana a'raj ya ce ai gurbu ne faƙala sai ya ce la akuluhu kuluhu ni ba zan ci ba je ku ci kaga al-Imam Shafi'i ne mai wannan saboda wani ilimi na firasar da yake da shi na cewa mutumin da yake a'raj gurgu mai tafiya yana dingishi saboda wani dalili na ciwo da ya ji a kafarsa da makamancin wannan wa asbahi dalika da makamancin wannan saboda wannan ya kafa hujja akan wani abu na halinsa to kaga wannan hakika zaka ce a shar'ance an wuce iyaka domin ba kowane gurgu ne zai zama yana da irin wannan hali da shi al-Imam Shafi'i duk da bai gaya mana wannan hali bane ya hango har ya faɗi wannan akai to shine sai yake cewa wa asbah zalika sai hadha nau'un min at-tasha'umi in za mu bi hakika za mu ga cewa wannan wani nau'i ne na canfi ko ba haka bane yawa canfi ne kawai kace an sayo abu a wurin gurgu ba za ka saya ba in an sayo abu makaho kila kace za ka saya kaga ya amma koma kan harkar mutum ya fito zai tafiya an ga kuturu da sa'a an ga makaho kuma a koma ce ba sa'a mai bambancin wancan da wannan yawwa to shine sai wannan nau'i ne na shu'umci shu'umci abinda ake nufi dama shu'umci shine kamar da dai muka fassara da Hausa mu ce masa canfi eh to a larabci dama shine ana tasha'umi ko shu'um shine ka dubi abu saboda wata sifa da yake da ita sai ka ce a tunda ko akwai kaza to sai ka hukunta akwai albarka cikin wannan abun ko cikin abin da kai zaka yi sakamakon bayan ka ga wannan abun ko yasa kuma ka dakatar da kanka daga yin abun ko kuma ka zartar ka ci gaba da yi wannan shi ake ce mashu'umci shine canfi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mana wannan sifa ce ko in ce wani abu ne nau'i ne na abin da zai kai mutum bid'a ce da za ta kai mutum ga wasu abubuwa ma na shirke-shirke yawa shi yasa malamai a littafin tauhidi sun rubuta wannan kuma sun tsoratar akai har akwai dai hadisai da dama akan wannan Abdullah bin Mas'ud da cewa babu wani mutum sai face zaka samu irin dan wannan abu tare da shi amma kuma yuzhibuhu Allahu bitawakkuli Allah na tafi da shi da tawakkali idan mutum mai tawakkali ne to Allah na tafi masa da wannan irin canfi amma mutane da yawa suna da irin wannan canfi din al'adance amma kuma ko ana da shi to ba daidai bane a rika amfani da shi a harkar shari'a kun ga dai yanzu wannan ba dalilin da za a yi shi a shari'ance yawwa an sayo maka abu daga gurgu ka ce ba za ka ci ba to shine sai yake cewa wannan abu nau'i ne min na shamfi wa in kana waqa'a fihi ba'du ajillati ahli al-ilmi ba bughd bane ba'du ne wannan ba ghainun bane ainun ne ya samu kudi go ko kuskure ne bayyane sosai yace koda wannan abu ya auku daga wasu daga cikin manya-manyan masu ilimi, kaga al-Imam Shafi'i babba ne, girman sa yafi karfin ka taba tauhidin sa, sai dai a ce nan wurin kuskure ne ya auka a ciki, Allah ya gafarta masa. Kuma wannan dadin musulunci kenan, babu ma'sumi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce wa ajillatil a'immati, da kuma manya-manyan shugabanni a musulunci, lakinnahu, sai dai kuma wani abu ne wanda ya zalibu alin nafsi, yakan rinjayi zuciyar mutum. Za ka ga mutum da ilimin da wani abu sai ka same shi da wani hali wanda zuciyarsa ce tafi karfinsa, ya kasa barinsa. Ana samun wannan iko? To Allah maɗauki ya sa mu fi karfin zuciyarmu akan barin abin da ba daidai ba. Yace wa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu. Nan ya kuskure rubutun, ba ya akhudhu bane, yu'khadhu. Amma da hamza din a saman wawun, ba a saman hamza ba, domin hamza idan saki na ce, mun gane, in tana da sukuni, to wajen hukuncin a ina za a dora ta a ka'idoji na imla'i, ana lura da abin da ya zo kafinta ba bayanta ba. Me ya zo kafin ita hamza din? Wannan ya unce, to ya undin sai a duba a ga maftuha ce ko madmuma ko kuma maksura. Misali, kaga wannan madmuma ce asalinta, ma'ana damma ce da ita, domin buniya ala ma lam yusamma fa'iluhu yu'khadhu. Kuma wannan da yake magana ce dama dai ma'sura, sananniya a gurin malamai, a maganar Imam Malik da yazo ziyara kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine yake cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu ila sahib hadha al-qabr, ko duka mai da ya ambata gudugudan ruwayoyin da suka zo a wannan fage. Kaga kenan yu'khadhu ne, yu'khadhu kenan sai a sa hamza din akan wawu, sai ku gyara. Yace wa kullun, kowanne mutum, yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu, ana karbar magana sa da ta dace, ana watsi da wanda bata dace ba. Yace wa ba'dul ulama'i aidan, haka ne ko? Na yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu, wa ba'dul ulama'i aidan kana yukthiru min hada. Yace wasu malaman kuma har yanzu dai sukan yawaita amfani da wannan firasa, wa yasta'miluhu fi hayatihi, kuma yana amfani da ita a cikin rayuwarsa. Yace fa hada la yanbaghi, wannan bai dace ba mutum ya yawaita wannan, musamman wannan irin nau'i na firasar da ake kafa hujja kawai akan halittar mutum a dangane da halinsa, ba lalle ne ya tabbata cewa abinda mutum ya aikata dinnan ko kuma abinda ake gani na ɗabi'arsa ya samu ne sakamakon wato ɗabi'ar halittar jikinsa ba. Wannan abun ba daidai bane, muna fahimta insha Allah. Yace fa inna sahabata, domin ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhum, kanat sifatuhum mukhtalifatan, sifofin sahabbai sun bambanta da yawa. Shine ma'anan mukhtalifatan, minhum man kana daqiqan qasiran jiddan, akwai wanda yake gajere ne duƙur sosai, ɗan gajere ne sosai. Yace wa minhum man kana tawilan, akwai kuma wanda yake mai tsawo ne sosai shi ma. Wa minhum man kana kabiran ra'si, akwai mai babban kai. Wa minhum man kana saghiran ra'si, akwai wanda kansa karami ne a halitta. Wa minhum man kana saghiral ainaini, wani idan sai fici-fici kanana, ila akhir hadhihi sifati allati yaz'umu, wato har zuwa dai karshen waɗannan siffofi da zaka ji su masu irin wannan ilimi suna riyawa. Yace wa kanu fi maqamatil imani was salah, kuma dukkaninsu sun kasance suna wani matsayi na imani da salahi. Kanu ne ba katu ba, akwai kurakurai da yawa a bugu, sai ku ta hakuri da shi. Wa kanu fi maqamatil imani was salah, sun kasance kuma a matsayi da yawa daban-daban na imani da salahi. Kaga dai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan halittu daban-daban tare da su, kuma duk da haka za ka samu mutanen kirki ne baki ɗayan su. Yawwa, ko da wani mai kuskure ba ma'sumi ba, dama duk ba ma'sumi a cikin su, to amma salahin nan nasu da halin da suka samu kansu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa su a matsayin da bai kamata a soke su saboda halittar su ba. Yace wal fa'al, da kuma fa'al da kikkiawan fata ko arashi. Yace wa mukhalif ko wa mukhalafatu ma ta'lamuhu, da kuma sabawa abinda kai ka sani, ma'ana in kai kasancewa mai halitta kaza ana kaza gurgudun wannan ilimi na firasa to su wadancan zaka ga cewa ga su suna da irin wannan halittu din da za iya kafa hujja da su akan gane wata dabi'a ko kaza ko kaza kamar da masu wannan ilimin suka fada to za iya samu kuma da yawa sabanin haka din dan haka ba a kafa hujja da wannan nau'i na firasa ko a alƙalanci ko a rayuwar mutane ko a rayuwarka kai kadai kai rike wa mutane hukunci da wannan ilimin bai halatta ba mun gane wannan insha Allah yawa wannan usani nau'i na biyu na wannan ilimin firasa shine ce firasa ilmiya firasa ta bangaren ilimi yace wa hadhihi firasatu ilmiya tusamma firasa ita ce wanda ake cewa firasa li'anna al-ilm as-sahiha ya'ti li sahibihi yace domin ilimi ingantacce yakan zo wa mai shi ka wufudi sahibil farasi alaihi kamar dawowar dokin mutum zuwa gare shi in dokin mutum ya tafi wani wuri in ya dawo a cikin mutane zaka gunwa zashi wurin me shi zashi yawa yace to kamar haka ilimi yake wa dunu sahibil faras minhu da kusantar ma'abucin doki zuwa ga dokin sa kowa tashi za a yi tafiya ga dawaki a jere kowa sai tinkari na sai kusance shi ya tsaya kusa da shi ana cewa a tafi a tafi wa tamakkunihi min zalika kuma da samun ikon sa akan haka ma'ana wannan misali ne bayar yace aidan hadha yatihi min alilmi wannan haka ana samu ilimi yakan zo masa ya samu wani ilimi da Allah madauki ya hore masa da kuma ilhama sai ce wal ilhamu ma yu'lamu bihi alhaqu da kuma ilhamin da ake sanin wato gaskiya da shi ma'ana Allah madauki zai hore masa ilimi wal ilham na daga abinda zai gane gaskiya da shi mun san kuma akwai ilimin ilhamin nan mun fahimci mun yi magana akan sa a baya yau har ana kiransa da lafazin wahayi ya amma ba wahayi ta hanyar mala'ika da za a shar'anta wa mutum wani sabon abu ba amma fahimta ce yakrifuha Allahu tabaraka wa ta'ala fi qalbi man yasha fahimta ce Allah madaki zai jefa a zuciyar wanda ya so daga cikin bayin sa to wannan duk hanya ce ta ilimi yace wa hadha an-naw'u min al-firasa huwa alladhi yakunu karamatan min al-karamati to wannan nau'in shi na ilimi na firasa shine ake samun wato karama a cikin sa muna fahimta insha Allah yace wa li hadha na'am سيتي ولهذا يبحث العلماء بحث الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء شيسا وسما لما سكي بنتكين وسما لما سنا بنتكي بنتكين فراسة لنوعين وأنت أباب كرام الولي يوا كسن جيور أنا سامن إلو وانا النوع إلى إلمي ألا ناكيمسا ومتون أبن دوان بيسانيبا لأجل هذا النوع سبود وانا النوع نا firasa din yace fa qawluhu alayhi salatu wassalam wannan hadisi da muka ambata ko da ambata mana a baya ittaqu firasatil mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah yani hadha an-nu'tu wannan yake nufi mun gane yawa a hadisin inda ya inganta to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da shi shine wannan nau'in na ilimin ilhama da Allah ke bawa mutum wanda shine ake sa babun karama wannan shine yake alaka da darasin mu dama ko da littafin da muke karantawa na bayanin waliyan gaske da waliyan ƙarya yawa to sai ki cewa yani hadha an-nau' min al-firasa fi al-umur al-ilmiyyati a cikin al'amura na ilimi ar-raji'ati ila ilmihi bil ashiya wanda suke koma zuwa ga ilimin mutum da abubuwa ma'ana gurgudun ilimin sa da abu yace ilmihi bima fi nafsi sahibihi ilimin da yake da shi dangane da abin da ke cikin zuciyar dan uwan sa irin wannan abin ana samun sa yanzuru ilayhi fa ya'lamu ma yajulu bi khatirihi yana kallon sa sai ya san abin da ke tunani kun gane wannan yana kallon ka zai ce wani tunani abu kaza kake tunani ko saboda ko sanin hali ko kuma dai wani ilimi na baiwa da Allah ya baiwa mutum ba dan wai ilimin gaibi ba kar ka dauke shi a matsayin ilimin gaibi mutlak da zaka ce a wani ma ya san gaibi ka san masu sha'awar irin wannan abu su danganawa malaman su ko shehunan su suna kama irin wannan daga sun ji an ce eh abu kaza gaskiya ne ana samun kaza su ce eh to ai gashi wannan ya nuna su shehu wani ma da wani da wani ai ashe sun san mutane ma za a iya samu sun san gaibi a'a wannan ba sunan su ilimin gaibi ba yawa amma wata fahimta ce wata baiwa ce da Allah ke sawa a zuciyar mutum yanzu misali sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu mun karanta a baya ya taba dubar wata mata yace da mace sai ya mace sai ko da namiji a ciki wannan fira irin wannan firasa ce ta babun karamar waliyai zai iya fadin wannan saboda ilmantarwa da ya samu amma daga wannan zaka iya cewa abubakar ya san gaibi yawa to abinda ake nufi kenan baka cewa dan mutum ya san wani abu ta hanyar ko firasan nan ko ilhaman Allah ya bashi fahimtar sa sai ka kafa hujja kuma da cewa to duk rayuwar sa haka take ya san komai ya san gaibi wannan shi ake hana mutane karka danganawa wani ko malamin ka ne ko shehin ka wani irin wannan ko dan an taba samu sau daya Allah ya karrama shi yayi sau daya shikenan la'alla ya sake sau biyu amma ka dauki wannan a matsayin halinsa ne ya san gaibi haka sa cikin waɗanda suka san gaibi to wannan shine abin da aka hana da fatan kun fahimci bambancin wancan da wannan yau shine sai yake cewa ya alam misali ina ne to sai ku hakuri da rubutun kamar da dama kullun nake mana tambihi rubutu ne ko in ce muna karanta wani abu ne da daga baki aka fade shi ba a rereye shi sosai ba yawa akwai kurakuren lafazi da kuma rashin rattaba jumal din maganganun ba a jere suke ba yana cewa kuma har yanzu ina ne yawa ma yajulu bi khatirihi yana sanin abin da ke yawo a zuciyar mutum ta hanyar kallansa kana kallansa ka gane me yake yawo a zuciyarsa yace ya alamu annahu yufakkiru fi kaza ka gane ko yana sanin cewa wani yana tunani ne akan kaza wa ashbahi hadha da makamancin wannan yace hadha minan nuri alladhi yaqdhifuhu Allah wannan yana daga cikin hasken da Allah ke sawa ke jefawa a cikin zuciyar mutum fi qalbihi a zuciyar mutum lakin hadha la yasubu an yuhkama bihi to kaga yace wannan shi ma bai halatta ayi hukunci da shi ba duk ilimin mutum duk yadda zai san wani abu to baya hukunci da wannan abu misali in alkali ne kamar wancan Iyas ibn Muawiya da muka bada misali zai amfani da wannan ilimi wajen samun karfin zuciya da zato mai karfi shi a zuciyarsa amma ba zai sai na tabbata kai ne kai wannan ba kun san dama daga cikin ka'idoji alkali a hukuncinsa baya amfani da iliminsa mun taba wannan dan can anan wani lokaci alkali in alkali ne a kotu an kawo masa mai laifi to ba zai zo ya ce kwarai na tabbata wani mai laifi ne kaza ba saboda yana da ilimi misali ko da makocinsa ne ya san wannan makocin yana laifi kaza to in ya zo kotu yana aiki ne da shaidun da aka kawo gabansa akan wannan karar ta musamman ba zai ce ina san shi dama ina ji saboda makocina ne ina jin sa yana laifi kaza din nan wannan haramun ne alkali yayi wannan kun gane wannan don haka amma zai iya sanin wannan ko kuma in ce wannan ilimin da yake da shi akan mutumin zai iya taimaka masa wajen kara kwakwalo hanyoyin da abun zai fito ya bayyana ga kowa da kowa kun gane domin idan abun ya fito ya bayyana ga kowa da kowa to shine zai iya hujja da shi a matsayin wani mai laifi ne amma in ba haka ba kawai shi nasa ilimin ba a hujja da shi akan cewa yace wani mai laifi ne da fata an gane yawa sai yace hadha min an-nuri alladhi yaqdhifuhu Allah yace walakin hadha la yasubu an yuhkama bihi yani an yuj'ala dalilan ala al-hukmi ba a sanya wannan dalili akan hukunci fa yasta'miluhu al-musta'milu ala annahu dalil har mai kafa hujja mai amfani da shi ya amfani da shi a matsayin cewa dalili ne yace hadha khatirun ya'ti lil-qalbi wannan tunani ne da yakan zo wa zuciya wa yakunu fi ahli al-wilaya walayati yana iya kasancewa kuma mutanen da suke waliyai masu walitaka wa ahli al-imani sahihi masu imani ingantacce wanda wa taqwa firasatan da kuma saboda suna da takawa Allah ya ba su wannan a matsayin firasa matsayin firasa da muke magana lakin la yasubu li sahibihi an yahkuma bihi wa an yasta'milahu bi halatta ga mai wannan ilimi ya hukunci da shi ko ya amfani da shi ba fa yadhunnu bin nasi dhununa har yazo yana zaton mutane da zato iri kage idan mutum zai aiki da wannan to kullun zai yi wa mutane mummunan zato yawa to wannan kuma ba kuskura ba daidai bane li ajli hadhihi alfirasa saboda shi Allah ya bashi firasa aw an yahmadahum ko kuma ya rika yaba musu li ajli hadhihi alfirasa saboda wannan irin ilimi da Allah ya bashi ya koya yaba wa mutane ko kuma ya rika su kansu bashi da dalilin da zai wannan li anna hadhihi alfirasa dalilun naqis domin ko wannan nau'i na firasa dalili ne amma kuma naqisi ne ba kammalalle bane wajen hukunci ku akan mutane ana yi ne da adalci bisa dalilin kuma da yake kamili ba naqisi ba da fata an gane yace kat takunu min nurillahi jalla wa ala zata iya zama daga hasken Allah din ma'ana daga hasken da Allah ya sanya wa mutum ko kalla takunu kuma ba lalle ne ya zama hakan ba zai iya zama tunani ne kila mutum shi ma ya zautu ne ya sha wahala ko wata yunwa da ta dame shi ko kuma wani rain sa ya baci sai wani mummunan zato ya ce wani ne kaza wani ne kaza wannan ba a hujja da shi wannan abubuwan suna da kyau mu san su kuma musan matsayin su a shari'ance cewa ga inda shari'a ta sa su kuma dama fa'idar ka rika karanta magana kenan daga malamai masu bincike da tace abubuwa yanzu idan ka karanta daga mutanen da suke daukar komai su inganta shi sai ka je ka dauki cewa firasan nan wani ilimi ne na gaibi kuma duk mai shi shikenan ka sa shi a layin tabbas waliyi ne kuma zai iya sanin komai na gaibi amma kasancewar sharhin nan muna karanta daga bakin malaman da suka san me suke yi to za su tantance maka su bambance maka su raba maka wato aya da tsakuwa da makamancin wannan don haka gashi yake bayyana mishi fal mar'u la yuzakki nafsuhu yawa mutum kada ya rika tsarkake kansa yana cewa shi ya san kaza ya san kaza ya san kaza wannan bai halatta mutum yana tsarkake kansa ba fala yadri hadha al-khatir alladhi hajama alayhi wannan mai tunanin da ya kai masa hari ko ya tuhume shi da wani tunani bai sani ba hal huwa min nurillahi shin wannan abin da ya zo masa ko kuma ince wannan tunanin da ya zo maka a zuciya na cewa wani mai laifi kaza ne ko wani halinsa kaza ne baka sani ba hasken Allah din ne ma'ana hasken ne Allah ya sanya maka a zuciya har ka san wannan abun aw huwa min adh-dhanni as-sayyi ko kuma yana cikin mummunan zato aw huwa min adh-dhanni al-hasan ko kuma yana cikin kyakkyawan zato alladhi fihi tazkiyatun li ghayrihi wanda a cikin sa ana samun mutum ya zama ya tsarkake waninsa wa shi bai dalika da makamancin wannan mimma la yasugu naga daga abinda bai halatta ba yace falahu an yasta'milahu min jihati al-ihtiyati mutum da zai iya amfani da wannan ta bangaren kewayowa dan a samu tabbas yawa ka iya bin sa hanya ce da zata taimaka maka ta rage maka wato zangon da zaka bi wajen gano wani abu ko kuma dan ka kewaye daga aukawa cikin laifi shine ihtiyati ka iya amfani da wannan nau'i na ilimi yace wa min jihatil ma'rifa haka nan ta bangaren da ka san abu ba tare da kai amfani da shi ba walaysa walakin sai laysa lahu an yahkuma bihi amma baka da dama baka da ikon kai hukunci da shi illa fi ba'dil ahwali sai a wasu halaye allati yaqwa fiha wanda abun yake da karfi a ciki haythu yakunu indahu yaqinu bidhalika idan kana da yaqini in an samu halin yaqini to ka iya aiki da shi qala alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadi kana fi man kana qablakum muhaddathuna a cikin wadanda suka gabace ku akwai muhaddathuna wadanda ake ba labari ai yace yani mulhamin yana nufin wadanda ake ba ilhami a ba su ilimin ilhami yace fa in yakun ahadun minkum in a cikin ku akwai wani mutum mai irin wannan sifa fa umar to umar ne ai mun karanta wannan a baya yau to wannan shi ma a nau'in firasa ne nau'i ne na ilhami nau'i ne na ilimin da Allah madaukaki ya ba mutum ta bangaren karama amma duk da haka in ba kuma ta ba mun karanta a baya Umar bin Nan radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi wasu abubuwan an yi sa'a ya dace da gaskiya a ciki ya faɗi wasu abubuwan ba ai sa'a ba bai dace da gaskiya a ciki ba kaga kenan ashe wannan ilimi ana koya mana ne cewa akwai shi kuma yana daga cikin abin da Allah kan karrama bayinsa da shi wani ya san wani abu da wasu mutane ba su sani ba amma ba bi sifa mutlaka ya ce shikenan ya zama da'iman ya san gaibi ba a'a wani lokaci zai faɗi wani abu sai ya zama daidai saboda me Allah ya karrama shi ya girmama shi a wannan bangaren amma ba koyaushe zai faɗi abin da yake haka yake ba zai iya kuskure to wannan dai shi ake so mu dauka a matsayin darasi a wannan babin kar ka dauki cewa a cikin mutane akwai wanda komai ya faɗa kawai haka yake annau salisu nau'i na uku Allah sa mu iya gamawa ya kamata mu gama ne saboda mu fita daga wannan sharhin mu koma saman littafin yace nau'i na uku min alfirasati udkhilat fil firasa shi ma dai an shigar da shi a cikin firasa almusammatu bil qiyasa ana kiran sa qiyasa ko qiyafa duk ana fadi qiyafatun ko qiyasatun shi ne ake kira da wannan nau'i na firasa a shi kuma wani nau'i ne abinda ake nufi da qiyafa shine kafa hujja ko lura da wani bangare na jikin mutum a mai da shi zuwa ga asalin kabilarsa shi ne ma'anin wannan nau'i na qiyafa yawa misali a duba kafar mutum a duba ta babansa a ce wannan asalin su daya kamar da za mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana zaune wani ya zo ya duba lokacin Usama ibn Zaid da kuma Zaid ibn Haritha mun san uba ne da dako Zaid ibn Haritha shi ya haifi Usama ibn Zaid annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune suna kansu yana lillibe amma kafafunsu suna bayyane mutumin ya duba sai ce wannan kafar daga wannan kafar take daga ganin wannan to wannan nau'i ne na ilimin qiyafa kuma ana amfani da su wajen binciken da mun san yanzu muna da wani abu da yau ba a wada an wadatu daga irin waɗannan irin ilmomi da su suna da shi ana kuma amfani da shi a gano ko kafan nan ta waye ta mace ce ko namiji da makamancin wannan kamar yanzu dai da ake amfani da binciken jini a gano DNA da makamancin waɗannan duk da cewa akwai magagani malamai shin a shar'ance ana amfani da waɗannan a matsayin hujja ta shari'a a kotu a shari'an sai ba a yi yawa har yanzu akwai tantama tsakanin malamai akan za a yi wancan ko ba za a yi ba wasu malaman suna gamsuwa wasu ba za su gamsu ba akwai dai sabani a gun malamai to nan sai ce wal qasatu su mutanen da Allah ya hore musu irin wannan ilimi minhum man ya'lamu al ashkala akwai daga cikin su wanda yake sanin shakali yanayi na halitta na jikin mutum fa yalhaqu hadha bi abihi sai ya dubi yanayin siffar mutum yace wannan babansa shine wani ne ya haife shi to kaga wannan yana da matsala in a wajen alƙalanci ne ko misali wani ya zo ya dubi fuskar wannan ya ce a wannan wani ne ya haife shi la'alla kuma an samu matsalar da wannan din ba shine babansa ba an haife shi a wani gida ne annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ka'idar da ya ba mu a babin abin da ya shafi nasaba ita ce me alwaladu lil firash da na inda aka na gidan da aka haife shi ma'ana inda mace in dai mace tana da aure sai ta zo da da to dan nan na mai gidanta ne wanda take karkashin auren sa yanzu kaida kenan da shari'a ba a tuhumar mace da yin zina da gaggawa mun bincin nan dan kada wani ya zo ya ce to ai dan da ta haifa bai kama da uban bai kama da wani dan haka kaza nan sai akai mutum ai masa bulalar kasafi mun gane wannan dan haka wannan ilimin baya zuwa a harkar nasaba da harkar irin wannan shari'a sai idan abu ne da za a iya gane misali abin da yake tabbas dan ne da uban a iya fadin wannan ilimin dan ya karfafa cewa eh wannan dan na uban sa ne gashi wannan kaga zai karfafa jin dadi kamar yadda zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi da aka fadi Usama dan Zaid ne gashi shine sai ke cewa fa yalhaqu hadha bi abihi ko fa yulhiqu hadha bi abihi sai a dangane wannan zuwa ga babansa kamar da ke na ga mai hakuri dai da larabci kamar ya ce fa yulhaqu ar-rajul bi abihi yana fadan hadha din ne a matsayin yana muku misali da hannu yake darasin shi yasa yake maganganu haka kamar a gaban sa kuke yace wa minhum man ya'lamu ko man ya'lamu bil athar akwai wanda kuma zai gane da wasu alamu ko takun kafar mutum in ya taka ya daga sai a gaza nan kafar sai a gano shi ma asalin sa da kabilarsa shine asal din da yake nufi yace wa hadhihi alqiyasa qad tasilu fi ahliha tana iya kaiwa zuwa ga masu ita ma'rufun an qaba'il al-arab ana saninta ko sananniyar ko sanannin ilimi ne kabilun larabawa fiha hadhal amr suna da wannan irin lamarin yace ka bani murra kamar kabilan banu murra wa nahwihim da makamantan su yu'rafuna ko ya'rifuna min wat'il qadami huwa min ayi qabilati su Allah ya hore musu wannan ilimin yan kabilan banu murra in suna tafiya misali a sahara ya rereyi tunda galibi ana samun mutane suna tafiya ba takalmi idan aka ga takun kafa kawai na mutum sai a ce wannan dan kabila kaza ne ya wuce su kuma haka Allah ya hore musu wannan ilimin za su gane su ce dan kabila kaza ne saboda sun ga shakalin kafar kuma musamman abinda zai sa wannan abu kuma ya zama gaskiya har yanzu kun san larabawa al'ada su kuri karmi tsawaita wannan lokaci ya kure larabawa galibi auratayyar su sun dade suna auratayyar tsakanin juna auren dangi din nan ana yawan yin sa a gun larabawa don haka ga idan ana irin wannan zaka ga cewa abubuwa na dabi'un halitta na halittar mutane ana gadan su sau da yawa a cikin mutane sai ga idan har kabilar da bata fita wajen aure daga cikinta in aka wannan zai aure to sai a ce a hada shi da dan uwan wannan da dan uwan wannan dan uwan wannan duka cikin kabila guda sai ga cewa duka in kamannin su daya kuma har zuwa yanzu in kana zaune da larabawa kana ganin wani zaka ce wannan dan kabila kaza ne saboda yawan auratan yadda ba sa fita daga cikin su kaga shi kenan in ku akwai irin wannan ba zai wahala ba dan in an gane kafan nan ta kabila kaza ne kafan nan ta kabila kaza ne kun gane abu yawa ba zai dai wahala ba to a wannan suna da shi ya'rifuna min wat'il qadam wat'il qadam shine takun kafa huwa min ayi qabilatin mutun daga wace kabila yake ya'rifuna min wat'il qadam hakanan kuma ta hanyar takun kafa suna gane hal huwa rajulun am imra'a mutun namiji ne mai wannan kafar ko kafar mace ce duk ana iya ganewa wa halil mar'atu to kaji wani makari shi matar ma kuma ha'idun am zahirun tana haila ko mai tsarki ce duk takun kafa kawai wani zai kalla ya gano wannan to kaga abun ya fita daga yadda aka saba ko yau sai ce wa hada yusamma alqiyasa wannan ana kiran sa qiyasa ko qiyafa yau tatabbu shine tatabbu al'athar bibiyar da bin diddigin alamu hada ilmun khas wannan wani ilimi ne na musamman yatadawaluna hu fi ma bainahum a tsakanin su suke juya shi wa huwa sahihun kuma ilimi ne ingantacce dallati tajaribu ala sihhatihi shima wato binnan gogayyar yau da kullum ta nuna mana abin ingantacce ne ana yi kuma a samu gaskiya ne washari'atu jaa fiha alhukmu bilqiyasa shari'a kuma ta zo da ana yin hukunci da yin wannan irin abun a wasu wurare yau ba komai ba ya banda maganar nasaba yace falqaisu yuhkamu biqawlihi fil masail allati yahtaju fiha ila qaisin kun ga ba kowace matsala ba kenan yauwa shi mai irin wannan kiyasan ana amfani da ilimin sa ana hukunci da shi a cikin matsalolin da ake bukatar irin wannan mai kiyasi din mislu tanazu'il ansabi wa asbahi dalika ana amfani da shi idan an samu sabanin nasaba din amma ba shi zai yanke hukunci ya zama kai wannan ilimin nasa shine karshen abin da zai amfani da shi ba ni abin nake nufi shine ba wannan abin ne zai sa a ce eh wannan tabbas dan wane bane akwai ka'idoji na shari'a amma za iya kafa hujja da shi wajen samun yaqini ko wajen samun wato azzannur rajih a ce wane za a iya ganewa misali idan har an buƙaci cewa ta hanyar kaman ne ake so a bambance idan misali ba a hanyar gane wane yayi zina ko ba haka ba wata hanya ce daban an tsinci wani yaro kuma wannan da nasa dan ya bata wannan ma da nasa dan ya bata misali a iya cewa a gano wannan ta hanyar halittar tasa cewa zai iya zai zama na wannan to sai a samu karfin dangana shi zuwa ga wannan mun gane wannan yauwa amma ta bangaren abin da ya shafi tuhuma ta zina to ba a shiga wannan babin a kafa hujja da shi shi da abin da nake nufi da su yauwa amma akwai halayen da za a iya amfani da shi din to shine sai ke cewa wan nabiyyu alaihi salatu wassalam kana indahu zaid ibn haritha na'iman wa ibnuhu usama ibn zaid suna zaune da ɗansa da annabi sallallahu alaihi wasallam kai yana zaune ga zaid ibn haritha da kuma ɗansa usama wa qad ghatta ya wajhaihima kuma sun lullube fuskokin su dukan su su biyu wa badat aqdamuhuma kafasu ta bayyana fa ata rajulun min alqasati sai wani daga cikin masu irin wannan ilimin yazo fa qala sai shi ya rasulullah hadhihi alaqdamu ba'dha min ba'dhi wannan kafafun sashen su daga sashe suke fasurra annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murna yaji dadi wa barakat asariru wajhihi har fuskar sa lunguna fuskar sa suka haske ma'ana wato fuskar sa dai tayi walwala yaji dadin abin nan da wannan mutumi ya fada alaihi salatu wassalam li mahabbatihi li usama saboda san da yake wa usama wali abihi da kuma baban sa zaid ibn haritha yace fa hadha an-naw'u shar'an wannan nau'i na wato shar'a shari'a wa yuhkamu bihi ana hukunci da shi wa yasiru alqadi ilayhi kuma alqali na iya tafiya zuwa ga wannan ra'ayi yace eh wannan in ana rikici akan wani da a ce wannan ne baban sa ko wannan ne ba baban sa ba za iya wannan yace wa huwa min haythu adh-dhahir aqwa al-adilla ta bangaren abinda zai bayyana shi wannan shine mafi karfin dalili yani aqwa anwa'il firasa shine mafi karfi a nau'o'in nan guda uku na firasa wajen abinda kun ga ai wadancan guda biyu kowanne ya ce ba a hujja da su amma wannan akwai inda za a iya bukatar sa za a iya amfani da shi ko da a wajen wato shari'a walasatil adillatu allati hiya albayyinatu inda alqadi aqwa anwa'il firasa aice didda yake ya kamata a sani cewa hujjoji da kuma dalilai da shaidu waɗanda sune mafi karfin abu agun alqali sune aqwa anwa'il firasa mafi karfin nau'o'in firasa za a iya amfani da su a wajen wato kafa hujja aice ya nemin haythul hukmu adh-dhahir wajen bangaren hukunci dai na bayyane ammal babin amma abin da yake a boye fasani alladhi huwa alkarama nabiyu wanda shine karama firasatul mu'min ita ce firasatul mu'mini wal awwalu qad yakunu aw la yakunu na farkon kuwa can wanda aka fadi al khalqiyya kenan yace yana iya zama baya iya zama ma'ana zai iya zama gaske ba zai iya zama gaskiya ba wannan kamar da ga mana maganganun malam sai dai akaranta su da hakuri yace al ulama yaquluna ilm malamai suna fadin wani ilmi fihi isti'dadun fitri lakin huwa ilm yace ana samun wani ilmi da dan adam yana da isti'dadi ta bangaren fitra ya samu wannan ilimin amma dai ana kiransa ilimi ba wai ilimi ne muktasab da mutum zai je yayi karatun sai gano ba ana samun sa ne gurgurdan yadda Allah madaukaki ya sa mutum ma'ana akwai ilimin da zaka ga cewa ba kowa zai iya yin sa ba ba wai ana nufin ba kowa zai iya koyan sa ya samu ba ana nufin na wasu nau'i ne na mutane daban to wannan shine abin da zai kawo mu babin a ce wannan ta bangaren karama ne ko kuma ta bangaren ilimi ne da wani ya gaje shi a gidansu duk wannan akwai shi ba wai dan wani asiri da ake cewa ba za ce wani gida sun gaje asirin wani abu ko ba irin wannan ba yawa ana nufin dai sun gaje abun ta asalin su sun damu da shi suna mai da hankali da shi kuma Allah madaukaki ya kimsa musu ilhamar su duka amfani da shi to waɗannan dai kaɗan ne daga cikin abubuwan da malamin ya sa mana Allah sa dai mun fahimci abin da ya ambata to darasinmu na gaba sai mu koma saman littafin cikin maganar Ibn Shamia zamu tashi kan inda yake cewa fa hadha min almu'minina alladhina ja'a fihim alhadith alladhi rawahu at-Tirmidhi an Abi Sa'id shine wannan hadisi da muka ji na ittaqu firasatul mu'min zamu sake jin magana akan sa darasi mai zuwa insha Allah da fatan dai mun fahimci waɗannan al'amura musamman wannan abubuwa guda uku da ya kawo mana firasa khalqiyya da firasa ta babin karama da kuma wannan firasa ta qiyasa ko alqiyafa wanda a dunkule abin da nabiyun nan shine ke da munasaba da littafin nabiyu ko mun dai kun fahimta wancan na farko lura da halittar mutum akan halinsa ba a kafa hujja da shi a cikin shari'a wannan nabiyun ma karama ce ba a kafa hujja da ita a shar'ance wannan ku da yake ilimi ne na uku yana da alaka da wani abu na zahiri tunda zahiri za a kalla yawwa zahiri da za a kalla zai za ta iya nuna wani abu to shi ma akwai inda ake amfani da shi akwai inda ba a amfani da shi kamar yadda muka ji da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani ya kuma tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu